آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك يمقوا السلام عليكم ورحمة الله بلكم مدسة دعاء وأن يمتين الهدي وأن يداتي دبيو قواتن صفر وتنبيو أشيكارة تدبو تدلي هدو دعا شرم بايحك رمضو صلى الله عليه وسلم دعا مكز ومدينة وأن يكون يداتي دعا يمتين شاكدا قواتن بيرشي كارة تدبو تدلي ترى دكما 99 dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Kitabu Tauhid. Idan ba a manta ba darasin da ya gabata baya babu da muka karanta babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wala in azaqana al-insana wala in azaqnahu karahmatan minna min ba'di dharra. Tare da babu qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma. Yau kuma za mu tashi wani sabon babin daban, babu kaulin lahi ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i sayajzawna ma kanu ya'malun. Wato babi da yake fada yake bayani dangane da ma'anar fadin Allah ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna. Ubangiji yana ta'ala yana da sunaye mafiya kyau, da haka fad'uhu biha ku roƙe shi da su waɗannan sunayen. Wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i, ku kyale waɗanda suke fantsare matafarkin gaskiya fi asma'ihi cikin lamarin sunayen Allah. Sayidu zauna ma kanu ya'malun, da sannu za a saka musu irin abin da suka kasance suna aikatawa. Wannan babi babban abin da malam ya kulla babi a kansa shine tabbatar da suna daga cikin sunayen Allah. Yana daga cikin ɓangarorin tauhidi guda uku, tauhidul asma'i wa sifat. Ɓangare na farko tauhidul rububiyya, ɓangare na biyu tauhidul uluhiyya, ɓangare na uku tauhidul asma'i wa sifat. Shi tauhidul rububiyya shine kadaita Allah da ayyukansa, kashewa, rayawa, arzutawa, saukar da ruwan sama, fitar da tsirrai, waɗannan dukkansu ayyuka ne na Allah shi kadai. Halittan sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu, dukka wannan ayyuka ne na Allah shi kadai. Wani wanda ba Allah ba baya tarayya da Allah cikin zartar da ɗaya cikin waɗannan ayyuka. Irin wannan shi ne ake kira tauhidur rububiyya, kadaita Allah a matsayinsa na Rabbu, mahalicci mai kulawa da halitta. Na biyu shi ne tauhidul uluhiyya, kadaita Allah da ibadojinmu, mu bayi duk abin da za mu yi na ibada ya zanto mun yi shi don Allah kadai, ba don neman yardar wani ba. To na uku wanda shi ne wannan aya ta shafa da muke magana a kai, tauhidul asma'i was sifat, kadaita Allah ta fuskar sunayensa da kuma siffofinsa. Ma'ana dukkan suna da yake na Allah ne a kadaita shi da shi, dukkan siffa da take ta Allah ce a kadaita Allah da wannan siffar. An gane ku? To wannan shi ne babban abin da wannan babi ke koyarwa. Allah ce walillahi al-asma'ul husna, Ubangiji ta'ala na da sunaye al-husna mafiya kyau, ba wai masu kyau ba, mafiya kyau, waɗanda suke matukar kololuwa wajen kyau. Al-asma jam'in na ism, idan an ce al-husna wato kaman tafdil ne, wanda muzakkar ɗinsa akan ce ahsanu. Idan mace ce sai a ce husna, to dukkan jam'i li ghairi akil yawanci akan kawo masa sifa ta mace. Ma'ana dai walillahi al-asma'ul husna, lalle Ubangiji na da sunaye mafiya kyau. Daga cikinsu akwai Allah, akwai Ar-Rahman, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mumin, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Muta'al, Al-Qarib da sauransu. Dukkan waɗannan sunaye ne waɗanda suka kai matuƙa wajen kyau, makular kyau, shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Abinda wannan ke nunawa, banda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda za a ce yana da suna da ya kai matuƙa wajen kyau. Duk mai suna, ko da a ce sunansa mai kyau ne ko a ce mummuna ne, amma makular kyau, to wannan sai sunan Allah kaɗai. Me ke nuna wannan keɓantuwar Allah da wannan? Dirin ayar na nuna haka, don ya ce walillahi al-asma'ul husna. Asalin zance al-asma'ul husna lillahi, sai zanto al-asma'u shine mubtada, الحسنى wanda yake na'at ne tabi'un liman utihi rafa'an wa nasban wa jarra lillahi wannan shine muta'alliqul khabar ko shine khabar ga ka'idar zance a larabci akan fara kawo mubtada ne kafin a kawo khabar amma idan an so isar da wani sako to sai a jinkirtar da mubtada a ƙarshe sai a kawo khabar a farko abinda wannan ke nunawa walillahi al-asma'ul husna ya fi cikar ma'ana sama da kace al-asma'ul husna lillahi domin da zaka ce al-asma'ul husna lillahi Allah yana da sunaye mafiya kyau wannan baya nuna wani wanda ba Allah ba shi ma ya zanto yana da sunaye mafiya kyau yayi tarayya da Allah wajen mallaka sunaye mafiya kyau amma yayin da kace lillahi sannan ka kawo al-asma'ul husna wannan na nuna Allah ne kadai yake da sunaye mafiya kyau wani wanda ba shi ba ya da suna mafi kyau shine taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasra yayin da duk abin da ya dace a kawo shi karshe sai kaga an kawo shi farko to abin da yake nuna wa takaituwar hukunci kan wanda aka tabbatarwa daidai da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da zaka ce na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka ma'anarsa muna neman taimakonka muna bautawa maka wannan baya hana mu neman taimakon wani wannan baya hana mu bautawa wani amma tunda ka gabatar da iyyaka din a farko sannan ka ce na'budu wannan ya nuna shi kadai muke bautawa shi kadai muke neman taimakon sa ba mu hada shi da wani taqdimu ma haqquhu at-ta'khir يفيد الحصرة وأن قائدة سيسن النياء أتكي الله ربي ولله الأسماء الحسنى ألا يدد سونا مفيا كو تو ميسا سكذن تو مفيا كو سبو دشيد كنس نيسا وكنس سونا دسو با ونن يرطى مسبا دو من دا ونن يزي زاقو سونا يرطى مألا شي سبو دكالن تين إلي منسا إلي زنجي نام ألا أبن دبيداتي با kamar yadda tunda mu muke zubantar rada sunaye ga ƴaƴanmu da muka haifa ko ababan wakilcin mu dake hannunmu wani lokacin sai ga sunan ya dace wani lokacin daga sunan bai dace ba wannan yana faruwa ne saboda ajizancin mu na dan adam da kuma karancin ilimin mu to haka ne inda Allah zai kyale al'amarin rada masa suna a hannunmu a ce mu zamu zabi sunan mu sa masa to lalle kila wata rana mu sa mai ce wata rana mu sa mai amma tunda shi kadai ya jibinta nadawa kansa suna da kansa shi kuma shi ne mafi sani Ubangiji Ta'ala to kaga kenan zai tabbatar wa kansa abin da yake shi ne mafi dacewa to da wannan ne malamai ke cewa ba ka da daman da zaka tabbatar da kalma kaza a matsayin suna ga Allah dole sai in ta tabbata cikin Qur'ani ko hadisi ka'ida ce sananniya wurin malamai asma'ullah ta'ala tawqifiyatun la majala lil aqli fiha sunayen Allah gaba ɗayan su tauqifiyya ne abun nufi ba yanda za a yi ka ce kaza suna ne na Allah sai in akwai Qur'ani qarara da ya nuna haka ko hadisi qarara da ya nuna haka aya ko hadisi amma ijtihadin ka da sanayyar ka da larabci gogayyar ka da ilimin sarfa ko balaga ko nahwu ko ma menene kaza qulu wata kalma ka ce kai wannan daga yau tafi da cikin sunayen Allah wannan kuskure ne dole duk abin da za ka kawo idan kai da'awar sunan Allah ne sai mun tambaye ka dalili idan ka ce as-sami'u sunan ne Allah al-basiru sunan ne Allah sai mun ce saboda mai sai ka ce li qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir idan ka ce al-qaribu sunan ne Allah sai mun ce saboda mai sai ka ce saboda fadin Allah ta'ala wasta'amarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib idan ka ce al-muta'al sunan ne Allah sai mun ce saboda mai sai ka ce saboda fadin sa cikin suratul ra'd alimul ghaibi wa shahadatul kabir al-muta'al idan kace al-azizul hakim sunan ne na Allah sai mu ce saboda me subhanallahi ma fi samawati ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim idan kace al-alim sunan ne na Allah sai mu ce saboda me sai ka kawo aya duk abin da muka tambaya ko hadisi ko aya amma da kace kaza sunan ne na Allah sai mu ce ina qur'ani da yin naka ko hadisi sai kai turu da sai mu ce to istighfari da kace kaza sunan Allah ne bayan baka da aya ko hadisi da ya tabbatar da haka yanzu janye kai ne ka rada da kanka kenan ko wani ya faɗa ba tare da ya baka dalili ba ta ka burki karka yadda ka furta kaza a matsayin suna na Allah sai bayan ka samu nassi na Qur'ani da ke nuna haka ko hadisi duk malantarka ba a yadda kai istihadi a wannan babin duk malantarka sai abinda Allah ya tabbatar wa kansa zaka tabbatar masa kun gane da kyau to amma idan wajen bada labari ne sai ka dingina wata kalma ga Ubangiji dan bada labari, to wannan babin labari daban da babin tabbatar da suna. Misali ka ce amantu bi wujudillahi, nayi imani da samuwar Allah. Al-wujud din nan ai ba ka tabbatar ba ne shine a matsayin suna ko sifa. Yayin da ka kawo kalmar al-wujud muka ce me kake nufi, kana nufin suna ne Allah, ka ce eh, sifa ce ta Allah, muka ce kace eh, sai mu ce to kawo nassi na Qur'ani ko hadisi din nan haka. Kaga babu yanda zaka iya ga wannan sai tabbata ce a ni ban da'awar suna ne da Allah ko sifa ba, amma dai labari nake bayarwa cewa Allah saman mai ne, yace to wannan mun sallama, ba suna ka sa ba labari ka bayar. Haka idan ka ce as-sani'u, Allah subhanahu wa ta'ala huwa sani'u kulli shay'in, Allah shine mai san'anta komai da komai, sai mu tambaye ka me kake nufi da kalmar as-sani'u, kana nufin suna ne cikin sunayen Allah, kace eh, sai mu ce kawo nassi na Qur'ani da ya tabbatar ko hadisi, kaga ba za ka iya kawo ba. In ka ce a ni ba ina nufin suna ba ne ba, labari ne ke baruwa game da Ubangiji cewa shi ya san'anta komai, sai mu ce to wannan mun sallama maka. Kun gane da kyau, duk kalma ba ka tabbatar da ita a matsayin suna ga Allah sai in kana da nassi na Qur'ani ko nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To me yasa sunayen Allah suka zanto mafiya kyau? Saboda kowane suna ya kunshi ma'ana. Sabanin sunayenmu na bani Adam ba dukkan suna ne ya kunshi ma'ana ba. Waɗansu suna da ma'ana, waɗansu ba su da ma'ana. Kuma waɗanda suke da ma'ana ɗin, wata ma'anar mai kyau ce, wata ma'anar mara kyau ce. Kuma waɗanda suke da ma'ana mai kyau ɗin ma kanta, wata ma'anar mai sunan ya dace da ita, wata ma'anar mai sunan bai dace da ita ba. Amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana, kuma dukkan ma'anoninsu masu kyau ne, kuma dukkan ma'anoninsu sun dace da Ubangiji. Kun gane bambanci? Amma sunayenmu wani na da ma'ana, wani baya da ma'ana. Wani ma'anar mai kyau, wani mara kyau. Wani ma'anar mai kyau ya dace da mai sunan, wani ma'anar mai kyau bai dace da mai sunan ba. Saboda mu kalmomin kawai muke zubewa, lokacin da muka zube su dan idan an ce Zaidu ka waiwayo, ba dan muna nufin ma'anar Zaidu tana jikinka ba. Don ma'anar Zaidu ai masdar ne na zada Yazidu ziyadatan wa Zaidan. Idan an ce Zaidu dadi, wai zai ce Zaidu ya sa sunansa dansa dadi. Ai kawai kalmar gundugu lafta ba tare da hararo ma'ana ba. Dan idan an ce Zaidu yaron ya waiwayo, yace na'am, har kawai yake nufi, amma baya nufin ma'anarta. Ina fatan kun fahimta da kyau. To haka galibin sunayen mu suke, ko dai ba su da ma'ana ko suna da ma'ana, kuma ko ma'anar mai kyau ko mara kyau ko kaza, amma dukkan sunayen Allah suna da ma'ana, kuma dukkanin ma'anoninsu masu kyau ne, kuma dukkanin ma'anoninsu Allah ya siffanta da su. Idan ka ce al-alimu yana ɗauke da ma'ana, menene ma'anarsa? Shine siffantuwar Allah da ilimi, kuma lalle Allah ya siffanta da ilimi, saboda ilimin nasa ne ma yake sanin komai, baya jahilin komai. La yadhillu rabbi wala yansa, Allah masani ne game da dukkan komai da komai. Lalle al-khaliqu yana da ma'ana, menene ma'anarsa? Mai siffantuwa da halitta, saboda kasancewar sa ma yana da wannan ma'anar, shi yasa shine mahaliccin komai da komai. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushriku. Dukkan sunayen Allah haka suke, dan haka kenan kaga sun zama mafiya kyau. Mugu sunayenmu saboda waɗansu da ma'ana, waɗansu babu, kaga ba za su zama mafiya kyau ba. Ko dai su zama kyawawa in an yi sa'a kenan, ko su zanto ma marasa kyau. Kun gane da kyau? A ce yadda ya zawa jaba kadaita Allah ta fuskar rububiyya, haka kuma ya wajaba kadaita Allah ta fuskar ilahantaka wajen yi masa bauta shi kadai, haka kuma ya wajaba kadaita Allah wajen sunaye da siffofi, ba mai suna irin nashi ko sifa irin tashi subhanahu wataala. Kun gane ko? Kuma su sunayen Allah subhanahu wataala, wato kamar yadda muka faɗa, suna ne sifa ne lokaci guda, suna ne kuma ya kunshi me? Ya kunshi sifa, sabanin sunayen bani Adam. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا سيوى بنجي جيتي فَدَعُوهُ بِهَا كُلُو كَيْشِ دَسُو كَمَرِي يَدَمُكَ شَافَتْ آمَنَا مِنْ مِتَاوَى الدعاء ينقسم إلى قسمين إتا الدعاء إلي جوتي أقوي الدعاء إبادة أقوي الدعاء مسألة واتو ألا ينا لكيوى وانسونا يقولو كَيْشِ دَسُو كوكو بوتا تامشي دَسُو تو إتا الدعاء كَشِ جوتي akwai addu'a ta roko, akwai addu'a ta bauta. To dukkanin waɗannan sunaye na Allah ana so mu yi amfani da su wajen addu'a ta roko, mu yi amfani da su wajen addu'a ta ibada, mu yi amfani da su wajen addu'a ta roko. dukkan bukatar da muke da ita ta duniya ko ta lahira, lalle akwai wani suna da ya dace da wannan bukatar, sai mu roƙi Allah da wannan sunan. Muna neman arziki, yana daga cikin sunayen Allah Ar-Razzaq. Inna Allaha huwa Ar-Razzaq dhul quwwatil matin. Sai mu ce ya Razzaq urzuquni, ya mai arzutawa ka arzuta ni. Allahumma bismika Ar-Razzaq urzuquni, ya Allah ina tawassuli da sunanka mai arzutawa arzuta ni. Sai in ce ya Ghafur, ina neman gafara, ya Ghafur ighfir li, ya Allah mai gafara ina tawassuli da sunanka da siffarka ta gafara ka gafarta. An gane ko? Ya Fattah iftah alaina, ya kai Al-Fattah ka kawo mana buɗi cikin lamarin mu. Kowace bukata da kake da ita ko a duniya ko a lahira, sai an samu matukar bukatun ta alkhairi ce, to akwai wani suna na Ubangiji da ya kunshi wannan bukata, ya kunshi ma'anar wannan bukatar, to sai ka roki Allah da wannan. Ya zanto kai du'a o mas'ala da me da wannan. Wani zai ce menene dalili akan wannan cewa shi ake nufi? Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Abu Bakar ya ce manzon Allah, ya Rasulullah allimni du'an ad'u bihi fi salati, koya mun wata addu'a da zan roki Allah da ita cikin sallah. Sai Annabi ya ce kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Haka Annabi ya ce Abu Bakar ya rinka faɗa cikin sallah in zai addu'a, lokacin da ya kammala karatun tahiyya kafin ya kai ga yin sallama. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran, ya Allah lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa ta hanyar ayyukan sabo, ta hanyar kurakurai. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, ba wanda ya isa ya gafarta zunubi sai kai. Taura da me? Faghfir li maghfiratan min indika, kai mun gafara wata gafara ta musamman daga wurinka. Warhamni, kuma ka ji kaina. Sai ce me? Innaka antal ghafurur rahim, kaga ce faghfir li nan yace kuma ghafuru, warhamni kuma nan yace me ar-rahim, innaka antal ghafur ar-rahim. Wato sai kawo jumla ta'liliya wadda take ta kunshi ma'anar tawassuli da sunan al-ghafur da sunan ar-rahim, ta haqiqan liqawlihi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zal ladina yad'una fi asma'i. Da haka dukkan wanda yake da bukata, mafi girman abin da zaka yi tawassuli da shi sunan Allah. Wannan shine tawassuli na shari'a, wanda ya samu asali daga Qur'ani, ya samu asali daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk abin da ka gani ko ka ji labarinsa ko zaka ji nan gaba, bai kai matsayin sunan Allah ba daraja ko kima. Da haka kenan babu mafi girman abin da zaka yi tawassuli da shi sama da sunan Allah. Ya Allah dan sunanka al-Ghafuri mun gafara, ya Allah dan sunanka ar-Rahim jikaina, ya Allah dan sunanka at-Tawwab karutubana, ya Allah dan sunanka kaza yi mun kaza. Duk abin da kake da shi ko gaba ɗaya ka haɗe, ka ce ya Allah domin sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala, waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba, domin su gaba ɗaya dan albarkacin su biya mun bukata kaza. Wannan shine babban tawassuli da ake bukata kowa yi, tawassulin da ya kunshi tauhidi tsantsa wanda ba shirka ce, tawassulin da ya kunshi tsayawa akan sunnar manzon Allah gwadamin da annabi ya rayu akai kenan, wanda babu bid'a a ciki. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. To yaya zaka yi kai du'a wa ibada da su? Yanzu mun gane yadda ake yin du'a wa mas'ala ta hanyar sunayen Allah kenan. Ku roke shi da su, ma'ana in kula da bukata ku roki Allah da su, kamar yadda bayani ya gabata. To ku bautata masa da sunayen, me ya ma'anar ku bautata masa da sunayen? To kowane suna ya kunshi sifa. Misali, yana daga cikin sunayen Allah al-Alim, wannan suna ya kunshi siffantuwar Allah da mai ilimi. To tunda ka yadda Allah ya siffanta da ilimi, sai ka bautata masa da wannan ilimin nasa. Ilimin sa din nan baya jahiltar komai. To tunda baya jahiltar komai, ashe duk abinda zan ce da abinda zan aikata, ko wanda na aikata, ko wanda zan yi nan gaba, ko wanda na ce, ko wanda zan faɗa nan gaba, Allah ya san shi. Tunda ko ya san shi, ya kamata duk abinda zan aikata da abinda zai faɗa ya zama mai alkhairi, kada ya zama sharri. Ka bauta ta ma Allah da sunansa mai al'adun sunansa al'alim. Haka As-Sami'u, ma'anarsa Allah mai ji ne. To tunda ko Allah mai ji ne, ashe yana jin kowa, yana jin komai, ba wani sauti a duk inda yake wanda Allah bai ji ba. ake ku tunda Allah yana jin kowa da komai, ya kamata in kame bakina, kar in faɗi batsa, kar in yi tallar shirka, kar in yi tallar bid'a, kar in faɗi komai sai alkhairi, saboda ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da bai yarda da shi ba. Ina jin kunyar Allah ya ji na furta abin da yake sa masa kishiya ne, ko kira ne zuwa ga tafarkin wani wanda ba manzonsa ba sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan jinka cewa Allah mai ji ne sai yasa sai ka zanto mai kafa cikin abin da zaka faɗa, saboda kana jin kunyar Allah ya ji ka faɗa abin da ba daidai ba. Sannan yana daga cikin sunayen Allah Al-Basiru. To Al-Basiru din nan yana nufin mai gani. To tunda mai gani ne, lalle na san duk inda aka yi abu yana gani, da haka sai na ɗauki mataki, ba zan je kafata ta kai ni inda bai yarda da wurin ba, dan kare ganna a wurin safansa, kare ganna a wurin bujire masa, kare ganna a wurin da wato ba wurin neman yardarsa bane ba. To ka bauta samu Allah da wannan kenan. Yayin da kai bauta da Allah ta wannan sunayen, duwawu ibada da duwawu mas'ala ta fuskar da ake bukata, ba abinda zai hana ka shiga aljanna. Ka riga ka tsayar da tauhidi cikakke kenan. Mai wanda ya fahimci wannan ayar ba zai taɓa yin shirka ba a ban kasa. Amma wanda bai fahimci ta ba dole yin shirka, kuma ka ga ya shiga cikin ramin saban da ya kasa tuba. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Sai kuma yace wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, wazarul ladzina, kyale waɗanda yulhiduna suke kauce ma gaskiya fi asma'ihi cikin sunayen Allah, kyale waɗanda suke kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah. Fi'ilin alhada yana zuwa da siga biyu, ko ka ce lahada mudari'in sa yalhadu, ko ka ce alhada fi'ilin madhi mudari'in sa yulhidu. Dukkaninsa ma'anansa mala, ma'ana ya karkata ga barin tafarkin gaskiya. Idan an ce yulhiduna waɗanda suke kauce wa gaskiya fi asma'ihi cikin lamarin sunayen Allah, to kauce ma gaskiya cikin lamarin sunayen Allah kala kala ne, yana da salo daban-daban. Ga waɗansu daga cikinsu, yana daga kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah ka yi inkarin abin da Allah ya tabbatar wa kansa a matsayin suna ko sifa. Ya zama mai kenan ilhadi. Ilhadi ne kauce wa tafarkin gaskiya ne. Allah ya tabbatar ma kansa suna, ya tabbatar ma kansa sifa, ka zo ka yi inkarin wannan sunan ko ka yi inkarin wannan sifa da Allah siffanta kansa da ita, ya zama ilhadi cikin sunayen Allah. Kun gane ko? Allah ya tabbatar daga cikin sunayensa As-Sami'ul Basir, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Idan kai inkarin ɗaya daga cikin waɗannan ka ce baka yarda da shi ba, ya zama ilhadi kenan, kafirci. Allah ya siffanta kansa da siffofi masu yawa, ya siffanta da ilimi, ya siffanta da kaza, ya siffanta da hannaye kamar yadda yake ma man aka antazu da lima khalaqtu bi yadai, ya siffanta da kaza, ya siffanta da kaza, ya siffanta da istiwa ya alal ardh. Idan kai inkarin ɗaya daga cikin waɗannan sunayen ka ce kai baka yarda ba, kawo kujeran naki, ya zama ilhadi cikin sunayen Allah. Yayin da duk kai inkarin suna ko sifa wanda ya tabbata a Qur'anance ko a hadisance ta fuskar hadisi ingantacce, to wannan ya zama ilhadi cikin sunayen Allah. Na biyu, ko ka rada ma Allah sunan da bai sawa kansa ba, kai ka kawo shi da kanka, an tambaye ka aya cikin Qur'ani ko hadisi da ke goyon bayan ka rasa, amma duk da haka ka ce sunan Allah ne, wannan ya zama mai ilhadi cikin sunayen Allah. Wazar ladzina yulhiduna fi asma'i, duk abin da ka kawo ka ce suna ne na Allah ko sifa ne na Allah, dole ya zanto kana da goyon bayan Qur'ani ko hadisi. Matukar baka da goyon bayan Qur'ani ko hadisi, to ilhadi kai. Da haka yana daga cikin babban ilhadi da falasifa suke cewa Allah al-aqlul fa'al, ko suke masa al-illatul fa'ila. An gane ko? Ko as-sani da yin ilmul kalam suke faɗa, haka su al-wujudu da mutane muke faɗa, haka su al-baqa'u da suke faɗa a matsayin suna na Allah ko sifarsa. Haka kaza duk abin da baka da goyon bayan Qur'ani ko hadisi, in ka jingina ma Allah shi a matsayin suna ko ka jingina ma Allah shi a matsayin sifa, to ya zama ilhadi cikin sunayen Allah. Kun fahimta da kyau? Wato kafirce ma Allah kenan, bijire ma Allah da ya masa bore kenan. Don haka Allah yake musu barazana, yake wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i, kyale ni, kyale waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah, ma'ana rabu da su za su zo su gani. Sai ju zauna ma kanu ya amaluna, za a sakan ya musu irin munin aikin da suka yi, don ka sa abun ba na wasa bane ba. Don haka ya jama'a, dole mu tsarkake bakunan mu cikin duk abin da ya saku Ubangiji, kar mu tabbatar sai abin da ya tabbatar wa kansa, haka duk abin da ya tabbatar wa kansa kuma kar mu yi inkari. Kun gane ko? wannan nabi kenan. Na uku, yana daga cikin ilhadi cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, raɗawa waɗansu gumaka suna makamancin na Allah, kamar yadda mushrikai suka kawo Allah suka raɗa magunkinsu, wanda suna nufin ta'anisi ne na kalmar Allahu, sun toshe daga kalmar Allahu ko al'ilahu sai suka ce Allah. Kamar yadda suka raɗa mu al'uzza, wani gunkinsu suna al'uzza, wanda yake sun yi istikakinsa, sun turo wannan suna daga sunan Allah al'aziz, sai sai kawo al'uzza ala wazni fu'la kenan, matar kenan. Kamar yadda almana sun turo shi daga almannan, wanda almannan ya tabbata suna ne na Allah cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai suka ce almanat. To kaga kagowa waɗansu sunaye daga cikin sunayen Allah a raɗa waɗansu gumaka ya zanto kamanta su da Allah kenan ɗaya, wanda ya zama ilhadi cikin sunayen Allah da kafirce mu Allah ta'ala. To a takaice, waɗannan kala-kala na ilhadi kenan har guda uku da mutane ke yi cikin sunayen Allah, banda su akwai waɗansu nau'ikan gaba in halin karatu ya kama za mu bi kansu. Allah da ya ce wazarul ladina yulhiduna fi asma'i, ku kyale waɗanda suke yin ilhadi, ma'ana suke kauce ma gaskiya cikin sunayen Allah, cikin lamarin sunayen Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, da sannan za a sakan ya musu irin abin da suke aikatawa. Abin da ake nufi da ma kanu ya'malun, irin duk abin da suka aiwatar, sawa'un wannan abin magana ne ko aiki ne, saboda a larabci akan kawo al'amal kuma ya kasance ya kunshi har alqaulu a cikin sa. Akan kawo al'amal ya kasance ya kunshi har alqaulu a cikin sa, dan kila abin da suka faɗa da baki ne ba aiki ne ba, amma ya zama ilhadi. Kila kuma sun aiwatar da gabai, duk da haka kuma dai ya zama ilhadi. Da haka Allah ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, sai kawo al'amal tare da cewa shamilul lil aqwali wal af'al, wato yutlaqul amal wa yuradu bihi alqaulu wal amalu ma'an. ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس. ابن ابي حاتم يا كربو وانا اثر روايه daga Abdullah dan Abbas, ma'anar yulhiduna fi asma'ihi, Abdullah da Abbas sai yushrikuna, wato suna sanya ma Allah kishiya kenan, wato daga cikin abinda zai iya shiga cikin ma'anar ilhadi kenan, sanya ma Allah kishiya, ma'ana kenan su yi itikadin ga wani na da suna irin sunan Allah ko yana da sifa irin sifofin Allah ta'ala. Wa anhu, haka an karɓo daga Abdullahi dan Abbas, yace sammun lat min al-ilahi, wato sun rada magunkin suna Allata daga cikin kalmar al-ilahu da ke nuna ubangiji. Wal uzza, haka sun rada magunkin suna al-uzza min al-aziz, daga sunan Allah al-aziz, wato duk wannan cikin ilhadi cikin sunayen Allah. Wa anil a'mash, haka an karɓo daga al-a'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha, kaga duk suna fassara mana nau'ikan tauhidi, nau'ikan ilhadi kenan. Yudkhiluna minha, suna shigarwa cikin jerin sunayen Allah, ma laysa minha, irin abin da baya ciki, sai su ce kaza ma suna ne na Allah, kaza ma suna ne. Idan an ce ina aya Qur'ani ko hadisi, sai babu, amma dai suna ne na Allah, ma'ana Allah ya kawo sunan shi cikin Qur'ani da hadisi, har ya bar duniya, har annabi ya bar duniya ba tare da an karo ba, kai sai ka zo kai ijtihadi ka kara, yanzu sun gyaran Allah kake fa. Ya ubangiji, shekaru 23 da kai kana saukar da wahayi, ka ambaci sunayenka da suka dace da kai, amma ka manta ga wani nan a ƙara. Ya jama'a, annabi ya yi shekaru 23 yana koyar da tauhidi, ya faɗi duk abin da dace a faɗawa Allah, amma kash ya manta ga wani ƙarin sunayen, kamar su alƙadimu, kamar su albaki, kamar su almaududu, kamar su ashe'u, kamar su kaza, wannan kuma duk ku ƙara shi ma sunaye, ma'ana kamar mutum da cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam. Ilhadi kenan cikin sunayen Allah. وذر الذين يلحدون في اسمائه, وكاله waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah. Sayyidu zauna ma kanu ya'malun, kaga fasaran magabata yace ko su sawa gunkin su sunan Allah, ko kuma yace yudkhiluna fiha ma laysa minha, daga wurin al'amali yudkhiluna minha ma laysa minha. Dan haka dai abinda wannan babu yake nufi, tabbatar da abinda Allah ya tabbatar wa kansa, ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa na sunaye. Duk abin da Allah bai tabbatar ma kansa ba, ko manzon Allah bai tabbatar masa ba na sunaye, to mu dakata. Kuma yayin da duk muka tabbatar da sunan Allah, mu kudurci cewa Allah ne kadai ya kade sa da wannan, wani baya tarayya da shi. Dan asalin tauhidi shine tabbatar ma Allah abin da yake ya dace, da kuma kore masa abin da bai dace ba. Tabbatarwa kadai ba tauhidi bane ba, kamar yadda korewa kadai ba tauhidi bane ba. Tauhidi ya kunshi me? tabbatarwa a korewa da tabbatarwa. La ilaha sai ka tago mai illallah, kaga la ilaha korewa ne, illallah kuma tabbatarwa ne, da haka duk tauhidi haka yake. Dan anan kamala take, dan cikin la ilaha kamar ka kakkabe dukkan wani nakasu ga barin Allah, illallah kamar ka tabbatar da dukkan wata kamala. Dai idan ka tabbatarwa da mutum sifa baka kore masa kishiyarta ba, baka bashi kamala ba, dole sai ka kore masa mai kishiyarta. Idan ka ce masani ne, sai ka ce ba jahili ba ne, mai ji ne ba kurma ba ne, mai magana ne ba bebe ba ne, mai gani ne ba makaho ya salam. Kaga ka tara masa kamala kenan, an gane ko? Shi ne suke cewa da za ka zo ka ce zaidun qa'imun, wannan yanzu ka tabbatarwa da zaidun tsayuwa, amma baka kore ya samu kishiya ba, an gane ko? Idan ka ce zaidun ghairu qa'imun, ka kore wa zaidun tsayuwa, amma idan ka ce la qa'ima illa zaid, ka tabbatar wa zaidun tsayuwa tare da kade ta cikin tsayuwar cewa ba wanda ya tsaya sai shi. Zaidun zumalin, zaidun ghairu zimalin, la sahiba malin illa zaid, ya zama kamala kenan, an fahimta ko? Kamar haka idan ka ce Allahu ilahun, fadin ka cewa Allah abin bauta ne, bai kore wani ya zama abin bauta ba. Allahu ghairu ilahin, ya zama ta'tili kenan, ka ce shi ba abin bauta bane. Amma idan ka ce la ilaha illa Allah, ya zama kamala kenan. Akan wannan tauhidi ya asu, dole an-nafy wal isbat, labudda min nafy wa isbat. Da kalmar tauhidi a haka take ginuwa, sasanni biyu, sashin an-nafy da kuma sashin al-isbat. Kun gane da kyau? Fihi masail, a cikin wannan babi akwai matsaloli. Al'ula ta farko, isbatul asma'i, tabbatar da cewa Allah na da sunaye. Mun fahimci wannan cikin fadin sa walillahi al-asma'ul husna, in ko aka ce yana da suna, to kuma lalle kenan sunan ya kunshi sifa, dan sunan ba zai zanto ba mujarradul alam, ya zanto alam kadai, wato gundugulan lafazin da za a kirayi Allah da shi ba tare da yana ma'ana ba, zai yiwu ba. Dole yana daga cikin kamalar Ubangiji sunansa ya kunshi sifa, da haka yace walillahi al-asma'u, bai shiru ba sai ce me al-husna, da yace al-asma'u ya shiru sai zanto suna da bai kunshi sifa ba. Amma tunda aka ce al-husna, ta yaya gane sunan mai kyau ne? Ba sai an halalo ma'ana ba, ashe kuma ana kuma ita ce ta kunshi sifa kenan. As-thaniya, mas'ala ta biyu da zamu fahimta cikin wannan babi, kaunuha husna, kasancewar sunayen Allah mafiya kyau, ba ma wai hasana ba, a husna mafiya kyau. As-salisa, mas'ala ta uku, al-amru bi du'a'ihi biha, yadda ake mana umarni mu bautata mu Allah da wannan sunayen, ko mu roke shi da wannan sunayen, kamar yadda bayani ya gabata, ko dai du'a wa mas'ala ko du'a wa ibada. Ar-rabi'atu, mas'ala ta uku, tarku man arada min al-jahilin al-mulhidina, ta hudu, tarku man arada min al-jahilin al-mulhidina, barin tafarkin waɗanda suka yi fito na fito da Allah, min al-jahilin, cikin jahilai, al-mulhidina, masu kaucewa tafarkin Allah. Abinda yake nufi da tarku a nan gurin, ma'ana tarku sabilihim, ba wai barin su ba, wannan dole kai musu inkari, dole ka kira su, kaga kenan ba za ka kyale su ba. Amma abinda yake nufi barin tafarkin su, tafarkin su kan ba za ka bi ba, amma su za ka kyale su ko za ka kira su, za ka kira su, dan dole sai da wa'azi da karantarwa. Al-khamisatu, mas'ala ta biyar, tafsirul ilhadi biha, mun fahimci menene ake nufi da ilhadi cikin sunayen Allah, imma dai kagar sunan gunki daga cikin sunan Allah, imma kuma shigar da abin da baya cikin sunan Allah shi ma a sa shi cikin asma'ullahi, kamar yadda muka ga tafsiri daga Abdullahi dan Abbas da kuma al'am. Babun la yuqalu assalamu ala Allah, babun la yuqalu assalamu ala Allah, dukkan su babuka ne na tauhidi, saboda sunan littafin kitabut tauhid. Babun, wannan babi ne da ya kunshi cewa la yuqalu assalamu ala Allah, ba a cewa aminci ya tabbata ga Allah, ba a fadin haka. Assalamu ala Allah, ba a fadin haka, don fadin haka ya kunshi wato ainihin tawaya kenan. Fi sahihi an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala, kunna idza kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, qulna assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام, لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. في الصحيح يتبت سكين صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن كربو حديثي لك عبد الله بن مسعود الله سكار الداء قريسي قال يتي كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منكسا تي يا إن مكي تارد النبي ينا نفن سكين صلى قم صلى انتفر الله فقلنا إن منذ كرة تنتهياتي مرنك سوا السلام على الله من عبادي aminci ya tabbata ga Allah daga bayinsa assalamu ala fulan wa fulan aminci ya tabbata ga wani ga wani fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce da mu la taqulu assalamu ala Allah daga yau karku kuma cewa assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalamu shi Allah shine assalamu din gaba daya da idan sun zo karatun tahiyya at-tahiyyatu lillah as-salawatu wat-tayyibat sai sai assalamu ala Allah السلام على أبي بكر السلام على عمر السلام على عثمان في تزانة متاني هو أنا سنسي أنساك النبي تتلقوا كدين ساء الله تتلقوا قال سواء السلام على الله كما أنا مكن سيكون زانة سنوانة سنوانة قا كلمة قممية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين dukkan wani bawa salihi ya shiga da wanda kuka faɗa da wanda kuka faɗa ba in a ce za ku faɗa kila ba za ku iya karewa ba har lokacin sallah ya fita kuna ta kirga sunaye yace daga yau kar ku sake cewa assalamu ala Allah ku dai don fa inna Allah huwa salam dan shi Allah shine assalam me wannan ke nufi shi lafazin assalam yana daukan ma'ana guda biyu ne assalam yana zuwa da ma'anar koruwar dukkan wata tawaya ga barin mutum yayin da nace assalamu alayka ina nufin dukkan wani dangi na tawaya ya koru ga barinka an gane ko kaga anan gurin ina roƙa maka Allah ya baka mai aminci cikakke ka koru daga dukkan wani nau'i na tawaya to idan nace assalamu ala Allah abinda yasa annabi ya hana shi wato kamar wannan ya kunshi ma'anar Allah na da tawaya yanzu kana roƙon Allah ya kore wa kansa tawaya wannan wani ya zama karancin ladabi ga Ubangiji ya zama jingina Allah zuwa ga mai na kasu wannan sai ya kawo cikas wajen cika tauhidin mutum sai ya kawo cikas dan lokacin da kace assalamu ala nabi kana roƙa masa aminci daga Allah ma'ana kowace irin tawaya ta kori gabarin annabi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kana roƙawa bayin Allah salihai dukkan wata kama wata tawaya ta kori gabarin su wa kake roƙo ya azurta su da wannan amincin Allah kenan to tun shi Allah shine mai shi to ya zaka roƙan masa kansa ya zama karancin ladabi kenan to shi yasa sai annabi ya hana ka duba har abin da yake a lungu kwarai da gaske amma annabi baya kyale al'umma kai shi yasa tauhidi ba a yi shiru a kai ka duba sahabbai duk da rahamar annabi da jin kansa harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim amma ana maganar tauhidi ai ba a manta ba wani tausayi sai an fada mutane gaskiya sai an fada mutane gaskiya to abinda wadanda suke fahimtar da'awa tauhidi idan kana so ka zama kwararren mai wa'azi na kowa da kowa kai ne mai wa'azin yan bid'a mai wa'azin yan sunna to shikenan kowa sai ka fada masa abinda yake so eh kwararren mai wa'azi kenan da kaina sarki iya ruwa kenan wannan ba za ka kai labari ba kwata kwata ba ka da aiki da kenan baka san me kake ba ai dole ka faɗi gaskiya sai dai abinda ake so gaskiyar ka kawo mata dalilan da suke tabbatar da ita kuma lokacin da kake wa'azi ba zagin wani ba cin mutuncin wani faɗin gaskiya tsagwaranta dai idan ka faɗi gaskiyar duk yadda kai amfani da karamin harshe ko taushin harshe sai wani ya ji cewa ka ci mutuncinsa ne wannan ko babu yadda ka iya haka da'awar ta gada in dai da'awar tauhidi ce dole ka tafi haka jin tewa karwa ne tina muguna masa bari dan sun sauta bari dan yi kaza yau dan me yau shi zadawa za ta fa haka dole sai ka fada fas da abu ma tu umar wa arda al mushrikeen innaka fainaka al mustahzi'in allazina ja'aluna ma allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun to da haka dai wannan shine abinda wannan babi ya kunsa wato kore abinda bai dace ba wato domin idan ka ce assalamu ala Allah wato kana nufin kamar kana roƙon Allah ya samu kamala ma'ana da baya da kamala yanzu kake roƙon masa kamala kana roƙon sa dan haka sai ce fa inna Allah huwa ya Allah shine assalamu din to tunda shine assalamu za a roƙon masa salam kuma fa inna Allah huwa salam inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka dai lafazin assalam sai dai mu yi amfani da shi a tsakaninmu ana amfani da shi a matsayin gaisuwa, assalamu alaikum. Nan take shine suka ce Ibn al-Qayyim ke cewa yana daga cikin albarkar wannan sunan lokacin da ka ambace shi ya shafi zikiri, ya shafi addu'a, domin tunda assalamu sunan daga cikin sunayen Allah, idan ka fade shi kamar kame, kamar kayi zikiri. Kuma nan take yayin da ka fuskantar da shi da mutum kace assalamu alaikum, zikiri ga Allah, addu'a ga shi wanda kai mai, wanda gaban nan take ya kunshi du'a wa ibada da du'a wa matsala a lokaci guda. Ka yaba ma Allah da cewa huwa saliman min al-uyubi wa an-naqa'is, ka roƙawa dan uwanka musulmi kuma an yakuna saliman min al-uyubi wa an-naqa'is, sai Allah ka tabbatar masa abin da dama can haka ne, sai ka faɗa ya zama yabo ga Allah. Shi kuma wannan addu'a kai masa ya zama ihsani kai masa kenan. Ka yaba Allah kuma kai ihsani ga dan uwanka musulmi. To me yasa ba mu so mu ce da juna assalamu alaikum? Har kaga cewa waɗansu wai ramzi ne na a ce wani bai kyauta ba idan ya zo ya mutane assalamu alaikum. Ante assalamu alaikum sai ce ga mutanen nan. Kusa wane ne mutanen uku? Assalamu alaikum. Dufa irin alkhairin da ke cikin wannan suna, sunan da cikin sunayen Allah. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Suna ne cikin sunayen Allah. Manzo Allah ya ce assalamu suna ne cikin sunayen Allah, ku yada shi tsakanin ku. Ba wanda zai shiga aljanna sai da wannan sunan. Sai da assalamu din. To kenan shine mafi lafazi, mafi dacewa da ya kamata wato kaiwa dan uwanka gaisuwa da shi. Ya kunshi gaisuwa nan take, kuma ya kunshi addu'a, kuma nan take kuma ya kunshi yabo ga Allah Ta'ala. Fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, tafsirus salami, mun fahimci fassaran kalmar assalamu, cewa shi Allah Ta'ala shine assalamu, abinda assalamu din kuma yake nufi assalimu min kulli aibin wa naqsin, dukkan wani wanda ba shi ba. Yayin da kace assalamu, in kana nufin Allah, kana nufin kubatacce daga tawaya, kubatacce daga aibu, kubatacce daga cewa wani yayi kama da shi, yafi karfin ayi kama da shi. Laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir. Sannan kuma nan take shine al-musallimu li ibadihi min al-afati, shine wanda yake warkar da bayansa daga dukkan wani dangi na cuta, wal baliyati, ko na musiba. An gane ko? Wannan tafsirin assalamu kenan. Athaniyatu, mas'ala ta biyu, annahu tahiyya, kuma wannan lafazi ana amfani da shi wajen gaisuwa. Athalithatu, mas'ala ta uku, annaha la tasluhu lillahi, gayar da Allah da wannan lafazin bai dace ba, dan ya kunshi kamar kana yi wa Allah addu'a kenan. Wanda ko ake yi wa addu'a shine wanda yake cikin naqas, yana buƙatar tawaya, Allah ko baya cikin naqas. Arrabi'atu, wato mas'ala ta hudu, an illatu fi zalika, dalilin da yasa aka hana a ce assalamu ala Allah. Annabi ya faɗi dalilin, yace fa inna Allah huwa salamu. Al-khamisatu, mas'ala ta biyar, ta'limuhum at-tahiyyata allati la tasluhu lillah, yadda annabi ke ko yadda sahabbai su san irin gaisuwar da bata dace a fuskanci Allah da ita ba. Wato wannan ya kunshi koyar da tauhidi ga mutane kenan. Babu qaulillahi allahumma ighfir li in shi'ta, babu qauli allahumma ighfir li in shi'ta, wannan babi ne da ya kunshi ma'anar allahumma ighfir li in shi'ta. Mutum ne yake addu'a sai yace ya Allah kai mun gafara in ka ga dama. To wannan yana cikin abin da yake kawo cikas wajen cikar tauhidi. Dan idan ka ce Allah yi mun gafara in ka ga dama, wannan zai iya ɗaukan ma'anoni marasa kyau game da Ubangiji. Imma dai ya kunshi ma'anar ya Allah ka yi mun gafara in ka ga dama, in abin ba zai dame ka ba. To wanda ko ake fuskantar shi da wannan magana shi ne ɗan Adam. Ba ni kaza in ka ga dama, ma'ana in baka ga dama fa kar ka bani. Dan kila idan ya baka bai ga dama ka, zai baka arhalin yana ki, wanda Allah ko ba haka yake ba. Dan Allah ba mai tilasta miki. Ko ya kunshi ma'anar kai bawa kana jin ka wadatu daga rahmar Ubangiji, ko ya baka ko kare baka duk ganin damar sa ne. Wannan kuma duk ya kunshi me? Munana ladabi game da Ubangiji. Dan haka baya halatta cikin addu'a ka ce ya Allah kai mun gafara in ka ga dama. To amma wannan ya kunshi cikin dukkanin al'amurra, ko kuma da waɗansu ban da waɗansu? Shine malamai suka ce al'amuran da muke roƙo iri biyu ne. Akwai abin da zahiri mun tabbatar da amfaninsa, gafara ta Ubangiji kowa ya san amfaninta, ba kokonto. Rahama kowa ya san amfaninta, aljanna kowa ya san amfaninta, da menene da menene duk kowa ya san amfanin wannan. to irin wannan in zaka roka ne game da Allah kai tsaye dan ka san amfanin abun. Allah ya sanar da kai amfanin abun ta hanyar mai nassoci na shari'a. Bai halatta baka ce ya Allah ba ni kaza in ka ga dama cikin abin da kai ka san yana cikakken amfani. Amma abin da amfanin sa ya boye gare ka to wannan sai ka bi mu Allah zabi. Abin da amfanin sa ya boye gare ka baka san akibar sa ba sai kai mai sai ka ba mu Allah zabi. An gane ko? Kamar abin da ya shafi mutuwa. Annabi ce kar ɗaya daga cikin ku ya gurace mutuwa dan saboda wata cuta da ta shafe shi. In har ma zai addu'a mai zai ce, Allahumma ahyini idza kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li. Ya Allah, ka rayar da ni in har rayuwar nan za ta zama mun alkhairi, ka kuma karɓi raina in har mutuwa za ta zama mun mai alkhairi. Yanzu nan zaɓi ka bi mu Allah. Shi ma dindin da haka ba ta kai in shi ita ba, amma dai tunda baka san akibar mutuwa din ba, kila mutuwa ta zama alkhairi kila ta zama sharri, kila ta zama alkhairi saboda yanzu ne ya kamata ka mutu dan idan ka kara kwana kila wani abu zai biyo baya, a ta zama sharri kila bai dace ka mutu yau, baka roki rayuwar ma nan gaba dan saboda ka samu tuba daga zanubinka, kaga kai baka san wanne ne yafi ba. Akibar aburin Allah take, to nan yana daga cikin ladabi bai mu Allah zabi. Dai idan kace Allah kashe ni, ma'ana kamar kana kazartarwa kanka cewa ma mutuwar ita ce ta zama alkhairi, wanda baka da tabaran hangen nesa da zaka kallo wannan. Allah karbi raina, baka da tabaran hangen nesa da zaka gano cewa karban ranka naka zai zaumi. Da haka sai Allah ya ce, annabi ya ce ka biya wa Allah zaki. Haka cikin istikhara, mutum ne yake son ya shiga wata harka ta kasuwanci, zai zama kuɗi a ciki mai yawa amma bai taɓa yin ta ba. An gane ko? Kaga zai istikhara. To wannan istikhara zaɓi ne zai bar cikin abin da kake da tabbas alheri ya kunsa gaba daya. Dan haka sai ce liya'zimil mas'alata, lalle ya kudurce abin da ya roka kai tsaye kar yayi taraddudi kar yayi shakka. Fa inna Allaha la mukriha la, shi Ubangiji ta'ala ba wanda ya isa ya tilasta shi, saboda mai al'umuru kulluha, dukkan al'amura gaba daya biyadillahi ta'ala wa tahta mashi'atihi, a hannun Allah suke, karkashin gudanarwar sa suke. Duk abin da ya shafi addini, kamar roƙon rahama, kamar roƙon gafara, ko abin da ya shafi wato wani al'amura na duniya wanda amfanin sa yake sarri, kamar lafiya, kamar arziki da abin da ya kama da wannan, kai tsaye so ake kanace cikin addu'a cewa Allah ba ni kaza, Allah ba ni kaza. Amma abin da duk lamarin sa ya boyu wanda ba za ka iya abin nan ɗinsa ba, to shine sai ka biwa Allah zabi, ya Allah in ka zama alheri ka bani, in ba zai zama alheri ba karka bani. Kun gane ko? Wali mus fa inna Allaha la mukriha la, dan shi Allah ta'ala ba wanda yake tilasta shi cikin al'amuransa. Wali muslimin, hadisi ya zo cikin sahih Muslim, wal yu'azzimir ragbata fa inna Allaha la yata'azamu shay, manzo Allah ce wal yu'azzimir ragaba, lalle mutun ya girmama kwadayi cikin rahamar Ubangiji cikin duk abin da zai roka kar ya shakka ko taraddudi. Don fadin ka cewa yi mun gafara in kaga dama ya kunshi shakka ko taraddudi, amma idan ka ce yi mun gafara qaulan wahidan ya kunshi girmama kwadayinka game da Ubangiji, to Allah yana son in za mu roke shi mu nuna zalama da nacewa, mu nuna zalama da nacewa, ya Allah ba ni, Allah ba ni, wannan girmamawa ne gurin Ubangiji. Don haka Allah yake son haka. Bambancin Allah da mutane kenan, mutane ba sa son roko, amma shi Allah yana son roko. In baka roke shi bane zai fushi, dan adam kuma in ka roke shi ne zai fushi. Fallahu yas'alu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu yaghdabu, Ubangiji ta'ala na fushi ne in baka roke shi ba, amma dan adam kuwa shi lokacin da ka roke shi ke fushi. Aksullahi tamaman bi tamam. Da haka ce wal yu'azzimir ragba, lalle ya girmama kwadayinsa cikin abin da ke wurin Allah. Fa inna Allaha la yata'azamuhu shay'un afahu, ba abinda za a ce yayi ma Allah girma idan ya bayar da shi. Kar ka dauka aljanna ta yi yawa, kila idan ka yanzu idan ka je ka samu mai arziki duk dukiyar sa a ce babban mai kudin Kano, ka je ka ce ba ni kyautar miliyan daya, ai zai ga cewa kana da lafiya kuwa, ya har kawai ka zo ka ce nan baka kyautar miliyan daya, me haka ya tabbata? To kaga a irin nan sai ka ce masa in shi ita, saboda kasan zai damu abin ya masa girma. Ba ni miliyan ɗaya in shi ita, in dai har kaga dama to kai karamci sai ka bani, ma'ana saboda in ya bayar zai cutu. To wannan sai in ya ga dama sai ya hango, ya hango sannan ya bayar. To idan Allah ya bayar ko zai cutu ne? La yata'azamu shay, ba abin da ke wa Allah girma ya yi masa gingirin gim a atahu idan ya bayar da shi.
fihi masail, a cikin wannan babi akwai mas'aloli. Al'ula, mas'ala ta farko, annahyu anil istisna'i fi du'a'i, an hana mutum yayi sharadi a cikin addu'a. Abinda ake nufi da al istisna'u a nan guri shine ash-shartu. Sukan kawo al istisna'u a larabci suna nufin ash-shartu. Ya tabbata cikin hadisin, wato ainihin wata baiwar Allah da za ta je aikin haji, sai ya kasance tana jin tsoron rashin lafiya ta zake mata, sai manzon Allah ya ce da ita, hujji wa shartu, ki kudurnira aikin hajin ki sanya sharadi. Ma'ana ki ce, ya Ubangiji, na kudurnira aikin haji, in cuta ta kama ni a hanya, to daga inda cuta ta zake mun sai in warware haramina in yi aski in dawo gida. Annabi ya ce, in kin yi haka za ki dace da aikin haji. Ya ce, walaki mastasnaiti, ya ce hujji wa shartu, a ƙarshen hadisi sai ce walaki mastasnaiti, sai wannan yana a ce ash-shartu yusamma al-istisna'u wal istisna'u yusamma ash-shart. Wato daga nan za a gane zurfin ilimi da hangen nesan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, gaskiya ba karamin malami bane ba. Yanzu idan wani yazo nan gurin sai aka ce annahyu anil istisna'i fi du'a'i, an hana cikin addu'a kai istisna'i ko togaciya, kaga nan gurin sai ce to ai gaba daya babu ba inda muka ga wani istisna'i. Ya manta da cewa abinda ake nufi da istisna'i shine sharbi, Allahumma ighfir li in shi'ta warhamni in shi'ta, wannan in shi'ta din shine istisna'i, domin al istisna'u bi ma'ana shart. Ina jin baka fahimta ba, na kai haka. Asaniyatu mas'ala ta biyu, bayanul illati fi zalika, bayyana mana illar da ta sa ba za a yi istisna'i ba, dan yin istisna'i din nan ya zanto karancin ladabi ga Allah. Kamar kana itikadin Allah ya baka in ya ga dama, in ko ya ga zai ci su kare bayar dan kar wani ya musguna masa, sai ce inna Allah la mukriha lahu, ko kuma abin zai masa girma sai ce inna Allah la ta'azamu shay, afa Ubangiji ba abin da yake masa gingiringin wai dan ya bayar da shi ko mun yawanta. In ya ga da hali, to me ma'anarsa, da me bambanci tsakanin in ka ga dama ko in ka ga da hali, ko kana gani ya fi fito da ma'anarsa dai. As-salisatu mas'ala ta uku, qawluhu li ya'zimil mas'alata, maza Allah ce lalle mutun ya kudurci abin da ya nufata kai tsaye kare taraddudi. Ar-rabi'atu mas'ala ta hudu, i'zamur ragbati, ana son mutun ya girmama kwadayinsa wurin Ubangiji, yanati ya nuna bukatunsa wurin Ubangiji. Al-khamisatu, dan a lokacin da kake nuna bukatu wurin Ubangiji, aubi kake tabbatarwa, farko ka nuna shi mai akwai ne, na biyu ka nuna kai marashi ne, nan take ka tabbatar da ma'anan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyu alhamid, ka kadaita shi da abin, ka nuna shi mai shi ne, kai kuma ka nuna gajiyawarka, to wannan ke nuna ka dauki kanka a matsayin abdu, shi kuma ka dauki shi a matsayin ilahu, wanda shine hakikatul ubudiyya. Daga nan zaka gane cewa yana daga cikin hasara ya zanto kai ba za ka yi addu'a ba, sai dai ka ba malamai kuɗi su yi maka addu'a. Hasara ta kai, ma'ana kamar kai baka cikin bayin Allah, kamar kai baka da bukata wurin Allah, ko kana da ita ba za ka, sai dai ka sa wani maka, wannan ke nuna hasarar wanda ya zanto wannan matsayin. Gaba ɗaya addu'a ma'ana ta yi ibada ne, gaba ɗaya ibada ko ma'ananta addu'a ne, duk ibada da ka sani a duniya addu'a ce. Dauki sallah ita ce mafi girman ibada, mai ta kunsa gaba ɗayanta addu'a. Kana cewa Allahu akbar, du'a ibada, ka tabbatar ma Allah shine mafi girma. Lokacin da ka karanta du'ul istiftahi, gaba ɗaya wannan addu'a ne, roko ne kake, an gane ku? Lokacin da ka kammala du'ul istiftahi, ka shiga cikin isti'aza, nan gurin ma addu'a ne. Kai basmala, nan ma addu'a ne. Karatun fatiha tun daga farko har zuwa tsakiya, du'a wa ibada ne. Tun daga tsakiya har zuwa ƙarshe, du'a wa mas'ala. Lokacin da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, yabansa kai, da haka sai Allah ya ce bawa na ya gode mu. Ar-rahmanir rahim, ka bunƙasa, sai ce bawa na asna alayya abdi. Idan ka ce maliki yawmiddin, sai ce majjadani abdi, bawa na ya kambama ni. Iyaka na abudu wa iyaka nasta'in, ce to wannan tsakanina da bawa shike ibada ne, akewa ibada shike neman taimako, ne mai bada taimako. idan ka ce ihdinas siratal mustaqim zuwa ƙarshe na roko kai sai ce duk wannan na bawa na ne kuma zan bashi duk abin da ya roka din jiki an baka abin da gaba ɗaya sallah ta kunsa addu'a ne daga farkon ta har ƙarshen ta duk inda ka shi yasa annabi ke cewa addu'a huwal ibada ita addu'a ita ce ma ibada gaba ɗaya babu wata ibada daga cikin ibadoji face sai ta kunshi wani nau'i na ibada sai wata tafota ko mun kankantar sa ko ibada ko du'a wa ibada ko du'a wa mas'ala dole sai ta kunshi wani nau'i na addu'a ko du'a wa ibada ko du'a wa mas'ala an gane ku lokacin da kake yin ta to yayin da mutum shi ba zai addu'a ba sai dai ba wani masa kaga lalacewa kenan da hasara da ta tabbata gare shi ba laifi bane wani taimaka mun da addu'a wani taimaka mun da addu'a duk wanda yake taimaka mun ya nuna shi ma zai me zai kenan amma duk wanda zo aka yi dinga da malami a sauke Qur'ani su 30 kowace sauka kan naira 1,000 wannan ai masu yi da yawa kenan ko kuma kowace sauka 300 kowace sauka 200 har ma akwai sauka mai arha naira 30-30 kowane izini naira 50 don girman Allah ka dube da suke wulakanta Qur'ani yanzu Allah ko Sa'idu Bori mutum ya dauko daga Niger dan Allah zai ce Sa'idu Bori fa zai zo ya batsa a bashi 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 amma ka dauko har da mota da komai a dauko Alhaji Muhammad Shata a dauko dan asar ladda aka ce musu kudi amma ai kai sabon kanti zaka bude supermarket ko kai sabon gida zaka shiga sai ka dauko gardawa ai maka sauka ko wace sauka naira 30 kaga ya zama wulakanta Qur'ani farko dai roko kake wajen Ubangiji ma'ana baka roke shi ba ka kyale na biyu ka wulakanta littafin sa dan ka dauke shi yafi komai arha kuma ka sa an wulakanta shi dan wadannan su ba su san matsayin su ba za su zo su sauka naira 30 kuma kun muna da zato ga Allah tsammanin ku Allah baya an sa addu'a sai an sauke Qur'ani rahmar Ubangiji ta fi karfin haka ko kul huwallahu ka karanta ka roki Allah Allah zai yafe maka zai baka abin da kake so ba sharadi bane sai an sauke Qur'ani daukan sai an sauke Qur'ani wannan munna zato ne ga Ubangiji a duniya gaba ɗaya su waye za su iya sauke Qur'ani da sai zanto duk Allah ba zai karba addu'a su ba in ka ce ai wanda ba zai sauke ba ya biya ai masa to nawa ne suke da kuɗin tsakanin masu iya sauke Qur'ani da kansu da masu kuɗin da za su biya ai musu da wanda ba su da kuɗin kuma ba za su iya ba su wa suka fi yawa da masu karantawa da kansu da masu biya ai musu dukkan su yan hada duniyar musulunci gaba ɗaya da masu sa ai musu ko su yi da kansu shin za su kai 10% na sauran al'ummar musulmin da ba su iya ba su kuɗin da za a yi musu to duk sauran sai Allah ya anshi addu'ar waɗannan ya kyale waɗancan kaga ya zo muna da zato ga Ubangiji don haka ya kai bawan Allah duk mulkinka duk sarautarka duk malantarka mace ne kai ko namiji a matsayinka na musulmi abinda Allah yake so ka nace kai da kanka ka roke shi kaddara ba abinda ka iya cikin Qur'ani sai Fatiha wallahi ka haddace abinda cikin At-Taurat da Injila da Qur'ani ba sura irin ta da nassin fadin annabi har gorantawa annabi Allah ya ce walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim kaddara bayan Fatiha ka iya kul huwallahu ka iya abinda ita kadai tana matsayin sulusun Qur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul huwallahu ar ita kadai dai bisa uku Qur'ani take shi kaddara bayan wannan ka iya kula uzai ka duba fa duk wannan na kasa ne wanda kowanne musulmi mace ko namiji babba ko yaro zai iya in dai mutum ya tashi a bi'a ta musulunci ko akan titi zai iya kul huwallahu yadda za a yi ta yawan faɗa sai dai ka ce a samu kurakurai tunda bai je wurin malami ba amma dai ko akan titi zai iya kul huwallahu kaga dai abu ne wanda yake abin mafi falala sai Allah ya yi da shi kasa wanda kowa zai iya saboda Ubangiji mai rahama ne to ka karanta waɗannan kadai wallahi na ce musu kadai ba wai dan saboda ba su da matsayi ba saboda in kusanto maka nesa dan saboda ba su da yawa ne in ka zo karantawa in ka karanta waɗannan kadai kai tawassuli da su ya Allah biya mun bukata ta duk abin da kake so gurgurdan yadda ka kyautata zato ka gamsu cewa Allah mujibu da'awati ne gurgurdan yadda Allah zai biya maka musamman in ka zabi lokuta mafi dacewa ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe tun daga ƙarfe 4 zuwa har lokacin da rana za ta fito lokaci mafi tsada na addu'a kenan da Allah ke sanar ina mai roƙo in bashi idan ka zabi bayan sallar la'asar yana ɗaya daga cikin lokuta idan ka zabi lokacin da aka yi kiran sallah a masallaci kafin a yi ikama yana ɗaya daga cikin lokutan da in an yi addu'a Allah baya mai da ita baya musamman kuma ka yi addu'ar bayan ka gabatar da wata ibada kamar karatun Qur'ani ko wata sadaka da zaka ciyar da miskini kar ka dauka sadaka shine ka dafa waina ko ka zo ka yi gumba ka babba miskinai duk wannan ba shi bane ba makwabcinka gashi ne na cikin halin kakanuka yi tafi ka je ka sayo masa buhun shinkafa da na masara ka bashi ka garan nan yadda zai samu yancin kai a gidansa. Da an ce kawo baya da shi dole ya san da kai, amma daga ranar da ya kawo buhun shinkafa hulansa sai ya kawo ta goshi, zai faɗi duk abin da ya gada ma a gida, ba abin da ya dame shi. Kaga ka cire masa bakin cikin da yake damunsa. To wannan ita ce kama cikakkiyar sadaka da zaka yanci mutum daga shiga gaskanci. An hura masa wuta a gida ya rasa yadda zai ka taimaka masa da wannan. To irin waɗannan al'amurra da zaka yi bayan ka gabatar da su, sai ka zo kuma ka karanta qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas, sai ka zo ka dauki asmaullahi husna ko duka ko wadansu daga ciki, dauki karshen suratul hasr huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa huwa almaliku alquddus assalamu almu'minu, ka ce ya Allah albarkacin qul huwallahu dinna, albarkacin sunayen nan dake karshen suratul hasr, albarkacin qul a'udhu birabbil falaq, ya Allah dan idza jaa, ya Allah dan kaza, ya Allah dan sunanka arrahmanur rahim almalikul quddus assalam, ya ubangiji dan sadakan nan da nabi wa miskini wanda nayi ne domin ka kadai, ya Allah ba ni kaza. Wallahi gurgudun yadda za ka gaskata niyya, in ruwa ka roƙan mutane Kano sai an saukar da ruwa. Gurgudun yadda ka nuna kaskancin ka gaban ubangijinka, ka zubar da makamanka baka da kowa sai shi, gurgudun yadda Allah zai amsa maka. Wannan shine hakikanin tauhidi, kuma shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-khamisatu nabiyar at-ta'lilu li hadha al-amr, yadda aka kafa hujja da wannan al'amari cewa abinda yasa aka ce ku roke shi kuma ku girmama kudayin kurinsa, dan shi Allah ba abinda yake masa gingiringim, da zai ga ya masa yawa zai ji shakkar bayarwa, komai a wurinsa ba komai bane ba, dan shi kafin duniya da abinda ke cikin ta yake a matsayin Allahul Malikul Quddus Assalamul Mu'min, ba wai sai da ya samu duniya bane sannan ya samu siffa ta Al-Maliku ko Al-Quddus ko Assalam, kafin ya same ta dama haka yake subhanahu wa ta'ala. To abinda muka fada zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure ko tudu ba harshe Allah ya tsamu na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yace asa koyi Allah da sani sai gurgudan abinda Allah ya ga dama na su sani din. To abinda Allah ya so mu sani game da shi na suna ko sifa shine ya bayyana cikin Qur'ani. Sauran da bai so mu sani ba ya koyi kansa cikin ilimin gaibinsa. Ashe kenan zai iya yiwa bayi su san Allah gaba daya, ko za su san wani abu game da Allah gurgudan yadda Allah ya so su sani? Wani abu gurgudan wanda Allah ya so su sani, bi dalili kawai da Allah wala yuzunu bi shay'in min ilmihi illa bima sha. To kaga kenan ba sa iyakantuwa da adadi sananne. Amma hadisin da manzon Allah yake cewa inna lillahi 99 man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna, wato Allah nan suna yi 99 dari ba daya wanda duk yake kiyaye su zai shiga aljanna. Wannan hadisi ba yana nufin kadai sunayen Allah 99 bane, a'a ba haka yake nufi ba, yana nufin cikin sunayen Allah inda zaka kiyaye 99 to zaka samu shiga aljanna, ba sai ka kiyaye su gaba daya ba, 99 kadai in ka kiyaye zaka samu me shiga aljanna. Kiyaye su kuma ana nufin furta su daidai ta fuskar lafazi: Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, kowanne ka furta shi daidai a larabtansa yadda yake. Kar ka karanta da Hausa kace Ar-Rahmanu da ha babba, kaga kuskure ne. Ko kace Al-Maliku yadda Hausa yake cewa Al-Maliku, kaga wannan kuskure ne. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, kowanne ka faɗa da makharijul huruf sosai dan ya bada ma'ana. Furta shi daidai ɗaya kenan. Sanin ma'anar kowane suna biyu kenan. Bautata ma Allah da wannan sunan uku kenan. Bautata ma Allah da wannan sunan in ma ta fuskar du'a wa ibada ko ta fuskar du'a wa mas'ala, wanda duk ya fahimta darasin yau kuma zai gane wannan kenan. An fahimta ku? Da haka ilimi ke tafiya na bin juna. Idan ka san wani abu ka rike, sai ka ji da an zo wani an faɗe shi ba sai an maimaita ba. To da haka wannan shine abin da ake nufi da kiyaye su, ba wai kawai mutum ya haddace ba. A rubuce, idan an tambaye shi me ma'anar Al-Aziz ban sani ba, Al-Jabbar ban sani ba, Al-A'la, Al-Aliyu, dukkaninsu suna yi ne na Allah. Wala ya'uduhu hifzuhu ma wa huwa Al-Aliyu Al-Azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Me bambanci tsakanin Al-A'la da Al-Aliyu, ko dukkaninsu me suke nunawa na siffa cikin siffofin Allah? Ka ce ban sani ba. Kawai lafazin ka rike kenan, baka san ma'anarsu ba. Wannan baka cikin wadanda za a yi wa tukuci da aljanna kenan. Wanda za a yi wa tukuci da aljanna ya san lafazin kuma ya san me ma'anar, bugu da ƙari ya bautata ma Allah da wannan ma'anar. Haka aikin aiki ne, da haka dole sai da tauhidi, sai ana karantar da aqida kenan. In ba haka ba sai mutum ya tarigima akan aqida shekaru 15 sai ka kawo shi ka ce Al-Quddus suna ne na Allah, meye ma'anarsa? Al-Jabbaru suna ne na Allah, meye ma'anarsa? Al-Majidu suna ne na Allah, meye ma'anarsa? Yi shiru Allahu a'lam. To duk rigimar da kake akan aqida shekaru 20 ko 15 fa, me kai kai dakan su ne? Shekara 15 da fahimtar aqida ko 20 ko sama da haka, me kake yi da ka fahimta? To sai ka fada da kenan binciken akan fuskar tauhidi, kana halartar darussan karatu. Amma ba haka ba, da yawa daga cikin yawa mutum ya rade da fahimtar sunna, amma fahimtar shi kawai abinda cikakkiyar aqida shine la ya shirka ne, guru shirka ne. Wai yayi ta maimaita abu ɗaya shekara 20 yana maimaita abu ɗaya. Matsalar da yanzu ne ya kamata ka karantar da yara cikin minti 30, kowa ya fahimta ya tafi sa. Shi ya shekara 30 yana maimaita abu ɗaya. Ko abinda zaka fahimta na addini, inda zaka tsaya a nan gurin. Kun gane da kyau? To bayan mutum ya san ma'anar sai ba ta dama Allah da su. To wannan hadisi da ya ce Allah na da sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna, ba yana nufin su kadan sunayen Allah ba, ana nufin dai duk wanda ya kiyaye su 99 daga cikin sunayen Allah zai shiga aljanna. Shi yasa suka ce ko da jumlar abinda take nuna kenan a larabci, inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Jumlar man ahsaha tana da alaka da jumlar farko inna lillahi 99 isman, a hadin suke da juna. An gane ko? Da haka ba a iyakance adadin sunayen Allah. To wannan hadisi daga ina aka samo hadisin da ya iyakance sunayensu? Hadisin da ya iyakance sunayen shine dai wannan hadisin, amma a riwayar Tirmidhi da ta Ibn Hibban, a riwayar Bukhari ko riwayar Muslim sun tsaya ne inna lillahi 99 isman 100 illa wahida man ahsaha dakhala aljanna wa huwa alwitru, shi Allah shine kuma alwitru. To karshe a riwayar Tirmidhi sai aka kara wa huwa Allah الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام اكي تكرغاوا حسيد اكي نتقن 99 شيني الصبور. تو وانا الرواية دا اكي كاو وانا قرشان دا اكي كاو الرواية ترمزيني وانا ضعيفي اكي حديث ضعيفي لي تارد وانا قارن نكرشي كنغاني كو اما اند حديث يطيع هو الوطر ونن يطيع اما قارن وانا ضعيفي لي شكي معلمان حديث ندا وانا سكا ضعيف وانتاشي او كي ابن كسير شكي تفسير سا karkashin tafsirin wallahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, ya kawo shi kuma ya ishara hadisi na zai. Haka Ibn Hazm a cikin littafin al-Muhalla, haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cikin littafin Majmu'ul Fatawa, haka Imam Ibn Hajar a cikin littafin Fathul Bari, cikin malamai na da kenan kadan daga cikin wanda suka dhaifanta hadisin, dan ba haka kawai muka fada cewa dhaifi bane ga malaman da suka dhaifanta. Ibn Hazm cikin Muhalla yana jinjiri na 8, Ibn Kathir cikin juz'i na 2 tafsirin sa wallahi al-asmaul husna, Majmu'ul Fatawa akwai cikin juz'i na 6, akwai cikin juz'i na 22, duk ya magana kan da'ifancin wannan hadisi. Daga cikin malamai ne yanzu kuma akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani cikin da'iful Jami'us Saghir, akwai Sheikh Shu'aib Al-Arnaud da yayi takrijin Jami'ul Usul fi Ahadith Ar-Rasul, shi ma ya magana kan da'ifancin sa. Dan haka dai hadisi ne da'ifi. Illar da suke kafa hujja da ita wajen da'ifi, wajen kasancewar hadisin da'ifi, daga cikin marawaitansa akwai Walid ibn Muslim. Walid ibn Muslim kuma wanda yake yudallis tadlis at-taswiya, tadlis at-taswiya shine iskatu da'ifin baina sukataini, yana yin wannan tadlisin, wanda mai wannan ba a karban hadisin sa, da'ifi ne ta wannan bangare. Akwai kuma Abdul Malik ibn Muhammad, Abdul Malik ibn Muhammad Sana'ani, Sana'an ta kasar Sham ba ta kasar Yaman ba, wanda shi kuma layyinul hadis ne kamar yadda Ibn Hajar ya tabbatar cikin Taqrib at-Tahdhib, a cikin at-Taqrib, Taqrib at-Tahdhib. Saboda haka dai hadisin da'ifi ne, jerin wannan da'ifi ne. To amma kasancewar sa da'ifi, jerin sunayen da aka kawo wanda suka tabbata a aya sai mu tabbatar, wanda suka tabbata wani hadisi ingantacce sai mu tabbatar, wanda babu su a aya, babu su a hadisi ingantacce, sai ta wannan kadai kaga ya zama mai da'ifi, sai mu ajiye shi gefe guda ba za mu gaskata shi. Daga cikin waɗanda aka kawo a nan gurin akwai Al-Baqi, wanda babu shi cikin wani hadisi ingantacce ko wata aya. Al-Baqi shine da zai iya tunowa, banda su kuma akwai waɗansu duk da aka kawo wanda ba su cikin Qur'ani ko cikin wani hadisi ingantacce. Da haka sai a kiyaye. Wai shin Allah ya kira kansa da sarki? Ya ai sarki ba larabci bane, ba hausa ne, ballantana gane Allah ya kira kansa da wannan, ko bai kira shi kansa ba. me yake nufi da sarki a Hausa? Mai mulki. To wannan wajen fassara mai mulki, idan ka ce Malik ko Al-Malik, kaga zaka ce sarki. Wannan kuma fassara ce kai. Fassara ce kai. Lokacin da ka ce ma Allah sarki, ba kana kamanta shi da ɗaya daga cikin sarakunan duniya ba. Kana tabbatar masa, don dukkan sarakunan duniya kowa mulkin sa da iyaka, yana da masarautar sa. Masarautar Kano tana da iyaka, masarautar Zazzau tana da iyaka, masarautar Katsina da Wara ina ne duk suna da iyaka. Amma masarautar Allah fa bata da iyaka. Kuma tsakanin masarautar Kano da masarautar Kazaure da masarautar Daura da masarautar Katsina, lalle wata ta fi wata girma, wata ta fi wata dadewa. Duk da yake kowace sunanta masarauta, amma girman su ɗaya ne, bunƙasa mulkin ɗaya ne, yanayin mulkin da sarautar ɗaya ne, kaga sun sha bamban. To balantana ko mulkin Allah zaka kamanta shi da su? A sai lokacin da kace ma Allah sarki, ba kana nufin kamanta shi ne da wani ba, fassara ce kawai ta kalma. Kuma su ana iya cire su daga sarauta ko Allah ko ba wanda zai cire shi? Kuma suna da farko suna da ƙarshe, Allah ko ba da farko ba da ƙarshe? Wa yace al-muqaddim suna ne daga cikin sunayen Allah? Eh, al-muqaddim da al-mu'akhir sunaye ne da Allah, sun tabbata cikin hadisi. Amma al-qadim fa al-qadim ba sunan Allah bane ba, sai dai zaka bada labari game da Allah kace al-qadim, amma suna ba suna bane daga cikin sunayen Allah. Wannan kuwa ba zai iya maimaita jawabin da nayi ba yanka ba cikin litinin da zauce, sai dai mutum ya nemi kasa din na littafin alakiri su fahawiya da muke karantawa a can gudun. Mun ya gaito magana mai kyau da Ibn al-Qayyim cikin littafin Bada'i'ul Fawa'id game da al-Qadim. Wannan kuma yake cewa wai dangane da ismullahi al-azam, yana son hakikanin mai ismullahi al-azam, don ya ji malamai suna cewa yan roƙi Allah da shi zai bayar, kuma idan an yi wa mutum sata wai akan karanta shi. Maganar ismullahi al-azam akwai shi, ko maganar in an roƙi Allah da shi zai bayar, wannan annabi ya faɗi haka. Amma cewa in an maka sata ka karanta Qur'an zai dawo, wannan kuma ƙarya ne. Annabi bai faɗi wannan ba. Kila ya dawo, kila ba ya dawo, ba haka aka ce ba. To wannan ismullahi al-azam, annabi ya ji wani mutum yana addu'a, yace Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi as-samawati wal ard, kaza kaza ya zal jalal wal ikram, zuwa karshe sai yace lalle ya roki Allah da suna al-azam, wanda in an roke shi shi zai bayar. In muku mantawa mun karanta wannan lokacin da muke karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wadansu sukan ce al-hayyul qayyum shine ismullahi al-azam, wadansu sukan ce zal jalal wal ikram shine ismullahi al-azam, dan a cikin wancan hadisin an ce ya zal jalal wal ikram. Kuma akwai hadisin da annabi ke cewa alizzu biya zal jalali wal ikram, ko nace wajen addu'a wajen yawan karanta ya zal jalali wal ikram. Da haka wadansu malamai suka tafi kan cewa shine ismullahi al-azam, wadansu suka tafi kan cewa al-hayyul qayyum shine ismullahi al-azam, wadansu kuma suka hada wancan ismullahi al-azam ne, wannan ba ismullahi al-azam ne, sai me la ta'arudu bainahuma. Wannan ke cewa shin sunayen manzon Allah nawa ne? Haka akwai Muhammad, akwai Ahmad, akwai Al-Mahi, akwai Al-Aqib, wanda zan iya tunowa kenan. Sauran ka duba cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadith Khairul Ibad na Ibn al-Qayyim juz'in farko. Sai kuma yace wai shin sunayen nan da aka zana wa annabi su cikin littafin Dalailul Khairat sun inganta? Yani ban gansu ba, tunda dalailin ba karanta shi nake ba. Kaga dai ga al-azkar nawawi ba zaka tsaka bata lokaci wajen wannan dalailin khairat ba. Ga al-kalimut tayyib na Ibn Taymiyyah ko wa bil sayyib na Ibn al-Qayyim ba zaka tsaka bata lokaci, ga Qur'ani na zaka ga kana karanta dalailin. Ga Qur'ani duk harfi ɗaya lada goma. Sai ka tsaka kana wani karanta dalailin. Wa har mutum ya sallah sifika. Har akwai malam mai dalailu. Wato akwai jin takeici kwarai da gaske. Abinda zai baka haushi mutum ya bata lokacin sa kan wannan, kuma ka san abinda ya fi wannan ban haushi kuma a ɗauka malami ne. Kaga an cutu malanta, duk wanda ya ɗauki mai dalili ko mai ikiri ne a wajen malami, to ya cutu malanta matuƙa kwarai da gaske. Duk wanda kaga yawanci ya shagalta dalilu ikiri ne, sai ka samu ko tilawan izu biyar bai da ita, kuma ya tsani Qur'ani gurgurda yadda yana cewa wancan, gurgurda yadda yana ya tsani Qur'ani. Manzon Allah zai yi ƙara a kotun Allah ranar tashin kiyama ga wanda suka kaurace wa Qur'ani. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura, so ake kullun kana da wuridi na Qur'ani. Me ake nufi da wuridi? Tabbataccen abin da sai ka karanta, ko kullun izu biyu ka kwana 30 sauka, ko kullun izu uku ka kwana 20 sauka, ko kullun izu shida ka kwana 10 sauka, ko kullun kaza, gurgurdan yadda dai zaka iya. Kullun kana da wuridi na Qur'ani, duk inda aka buga aka raya sai ka karanta. Ka daukan wa kanka wannan ka'idar a matsayin ka na musulmi, mace ko namiji. Amma yanzu a ce tunda aka haife ka zuwa yau baka taba karanta Qur'ani da Bakara zuwa Nasi ba, akwai hasarar da ta fi wannan a rayuwa? Ba wai ka haddace ba, muka ce ba wanda muka ce tilasta ya haddace Qur'ani, falala ne in mutum ya haddace. Amma a ce ka taba bi ta kan wannan aya, ai ba karamin falala bane ba. Ka bi so biyu, ka bi so uku, ka taba bi so uku, ai ba karamin falala bane ba. To amma tunda kake baka taba bi ba, kullun duk inda aka taho lissafi, inda ake karanta maka a ashamtun kana yaro a nan ka tsaya, alamtar kai fa zuwa Nasi. Inda za a ce me saman alamtar kai fa, sai ka dan yi dam, saboda ba a karanta ta a cikin asham da azumi. Sai mutum ya yi dam, to kaga wannan shine karshen hasara kenan. Duk abin da za ka ga shagaltu da shi ba Qur'ani ba, ka bashi muhimmanci sama da Qur'ani, kaga san baka kyauta ba. Qur'ani hadisin annabi shine zaka tsaya ka tabbatar da rayuwarka akai, ka dauki duk abin da zaka dauka na lokaci akai. Qur'ani hadisi, Qur'ani falambi yake ci, ka karanta ka samu lada kuma ka fahimci ma'ana kai aiki. Hadisi kuma ba a karatun sa dan neman lada, sai dai a wato ba a yin tilawa saka dan a samu lada, sai karanta ka fahimci sakon da ke ciki ga aiki da shi. To mutum ba ruwan shi da Qur'ani, ba ruwan shi da hadisi, ya dauki hiri ne, ya dauki dalili, ya dauki alburda, kuma yin shekara 40 haka, ai ba hasara da ta fuce wannan a rayuwa. Da za a samu gwamnatin musulunci kamata ya yi gaba ɗaya mata hana sayar da dalailu, wallahi tallahi, saboda barnar da suke ciki suna da yawa. Irin wannan littafin lokaci, za in Allah ya yalwanta lokaci nan gaba, lokaci za a samu a rinƙa yin lattoci a kansu, ku ji abin da yake ciki da ma'anar da larabcin, kuma a ɗauko na Bukhari da Muslim, ka ji kuma abin da annabi ya ce. Wato an same mu ne muna san annabi sallallahu alaihi wasallam, shikenan duk abin da aka kudundunu aka ce mana wannan shine so ga annabi, ba ma bincike. Mu dai kalmar so din ita aka yaudare mu da ita, to sai mu bi. To ita ko soyayya ga annabi, menene mafi girman sakon da annabi ya zo da shi dan Allah? Alqur'ani. Sannan sai me? Sai hadisi. Yayi wasiya da Alqur'ani, ku rike wannan Alqur'ani. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu min ba'di abadan kitabullahi wa sunnati. To sai muka kyale Qur'anin, muka kyale hadisin, sai muka kawo akirina ko alburda ko dalailu ko ya mahiya ko wacici, duk muka kawo mana tai. Ba Qur'anin babu hadisi. Inda zaka ta mutun karanta Alqur'ani sura kaza, yanzu kai masoyin annabi ne, akwai sura cikin Alqur'ani sunanta suratu Muhammad, karanta ka fada mana sakon da kake ciki. Mutum bai san ba inda take, a sama ko a ƙasa ko a tsakiya. Suratu Muhammad, suratul fatihi, karanta mana suratu kaza, duk mutum bai sani ba. To wannan shine babban abin da aka ci su mutane. Akwai zaratan matasa da suke da kwakwalwa, da an yi saitin kwakwalwa su cewa ku je ku karanta Qur'ani ko hadisi, za a yi dakkan malamai. To amma sai aka kyale suna ta karanta dalailu, sai aka kyale su kawai da alburda. Sai mutum ya shekara 15 na alburda, ita bata haddace ku sosai, ta nuna kuma shi bai san Qur'ani ba. Alqur'ani idan kai shekara uku zaka iya haddacewa, mutum kana da kwakwalwa, har da kwakwalwa cikin shekara uku zaka iya. Walaqad yassarna alqur'ana lizikr fa inna ma yassarnahu bilisanika litubashira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Yassare shi Allah ya ce yayi, wancan mai ce ya yassare shi ba. Wa wannan ce da algausu da hannanu da dayyanu da burhanu da sultanu da gufranu. Wai dan Allah wannan suna cikin sunayen Allah? Ba sa ciki. Sultan, burhan, duk ba sa ciki. Kowane suna sai ka nemi Qur'ani ko hadisi da tabbatar da shi kafin wannan. Gufran ko mazdari ne, Allah ya sa sunansa al-ghafir ne ko al-ghafur. Ghafir az-zambi wa qabil at-tawbi shadid al-itabi zat-tawun. Innahu kana ghafurur rahima, ko ghaffar. Al-aziz al-ghaffar. Amma gufran din kaga mazdari ne, Allah baya sa kansa suna da mazdari, sai abinda zai kunshi sifa. To sai mu dakata haka, abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure Allah shi ya fi.